sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma idan suna son kawo tashar kai tsaye suna iya samu akan VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya a kuma masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samun mu akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwar ku a cikin shirinmu na yau Laraba 1 ga watan Agusta na shekarar 2018. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Mahmud, a ba mu kanun labarai.
To Ladan Sarki, sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikin sa na kungiyar kasashen ASEAN domin ganin an samu kwanciyar hankali a kudu maso gabashin Asia. Iran ta yi watsi da ta yin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi mata tattaunawa kai tsaye da shugabanninta. Sannan wani alkali a nan Amurka ya hana wani kamfanin jihar Texas fitar da bayanai kan yadda za a hada wata bindiga a gida.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji cewa rundunar sojan saman Najeriya ta kaddamar da shirin kakkaɓe yan ta'addan nan da ke damun jihar Zamfara.
An air operation meant to flush out the criminals in the Zamfara state.
Wannan wani farmaki ne ta sama na fatattakar yan bindiga dadi daga jihar Zamfara.
A can Abuja ko shugaban wannan gidan rediyon ne Amanda Bennett ta gana da iyalan yan matan Chibok dake Abuja.
I just wanted to make this recording to show the people here who are so concerned about the
Akanan ta dauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar kasashen duniya su hada kai wajen yaki da yan ta'adda.
Idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Niger, hukumar CSC mai kula da harkokin yan jarida ce ta mayar da martani akan zargin da kafofin yada labarai suka yi mata. Kana sahabu Imam Aliyu zai shigo da shirin sa na demokradiya yau, amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikin sa na kungiyar kasashen da ke yankin kudu maso gabashin Asia a Singapore da ake kira ASEAN, lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da Amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun India a gefe guda da kuma na Pacific a ɗaya ɓangaren. Sai dai akwai alamun da ke nuna cewa batun ƙasar Koriya ta Arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a taron. A wannan taron ƙoli na ministocin ƙasashen gabashin Asia, Pompeo zai haɗu da takwarorinsa 17 domin tattaunawa kan manyan matsalolin tsaro da ke barazana ga yankin, ciki har da batun barazanar da nukiliyar Pyongyang ke yi da rikicin yankin tekun kudancin Asia da na 'yan Rohingya da ke jihar Rakhine a ƙasar Myanmar da batun tsaron intanet da dai sauransu. Game da ko akwai wata ganawa ta musamman tsakanin Pompeo da takwarorin aikinsa na Koriya ta Arewa, jami'in Amurka ya ce tunda wakilin na Koriya ta Arewa yana cikin wakilai da ke zauren taron, za a tattauna da shi a cikin zauren. Shi ma ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif zai kasance a taron, amma babban jami'in na ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce babu wani shiri da aka tsara na tattaunawa da ƙasar ta Iran. A dai bangaren kuma shugaban rundunar sojin ƙasar Iran mafi ƙarfi ya yi watsi da ta yin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin Iran, yana mai cewa Tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaiɗani ba. Babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma IRGC a takaice Muhammad Ali Jafari ya bayyana hakan a wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da aka wallafa a shafin kamfanin dillancin labaran Fars na gwamnatin Iran. A cikin wasiƙa, Jafari ya ƙara jaddada cewa Iran ba za ta taɓa tattaunawa da Amurkan ba, wacce ya wa laƙabi da babbar shaiɗaniya, domin dogaro da addinin Islama da ƙasar ta Iran ta yi ya sa ta sha bamban da sauran ƙasashe masu miƙa wuya ga Amurka kamar yadda ya rubuta. Kwamandan rundunar sojin ta Iran ya kuma kwatanta shugaban Trump a matsayin wanda ba shi da ƙwarewa, wanda burinsa na ganin jami'an Iran sun nemi a tattauna da su zai bi shi hakabari. Jafari shi ne babban jami'i a ƙasar ta Iran da ya mai da martani kai tsaye ga ta yin da shugaban Trump ya yi a ranar Litinin a wani taron manema labarai a fadar White House, inda ya ce zai tattauna da shugabannin Iran kan shirin nukiliyanta ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba. Jami'an sojin Koriya ta Arewa da makwabciyarta ta Kudu sun gana a jiya Talata a ƙauyen Pomujom a wani sabon yunkuri na ƙara danƙon zumunci yayin da ƙasashen biyu ke ƙara ƙarfafa dangantakarsu a wani mataki na tsallaka kan iyakokin ƙasashen. Koriyoyin biyu dai sun amince su tattauna kan batun rage yawan dakaru da makamai a yankin nan da babu soji ko makamai. Tattaunawar ta kasance ne a yayin da wani babban jami'in Amurka ya ce hotunan tauraron ɗan Adam sun gano wasu sabbin ayyuka da ake a tashar Sanumdong da ta samar da makamai masu linzami na farko da ƙasar ta mallaka, duk da cewa Amurka na ganawa da hukumomin Pyongyang kan yadda za su wargaza makaman na nukiliya. A ranar Litinin, jaridar Washington Post ta rawaito wasu jami'ai da ba a bayyana sunayensu ba suna cewa akwai alamu Koriya ta Arewa na sake gina sabbin makamai masu linzami ne waɗanda ke amfani da mai. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani rahoto daga kausar labasi da kwamitin majalisar dokokin Birtaniya ya fitar a jiya Talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na ci gaba da samun ayyukan yi a ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa, inda suka yi amfani da wannan damar su riƙa lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata. Kwamitin har ila yau ya zargi fannin ƙungiyoyin agaji da sakaci da za a iya kallo tamkar da haɗin kai wajen mara wa wannan aika-aika baya. 'Yan majalisa a ƙaramin majalisar dokokin Birtaniya da ke kwamitin raya ƙasashe sun ce watanni shida bayan da aka fallasa ayyukan lalata da ma'aikatan agajin Birtaniya suka yi a Haiti a karon farko, har yanzu ɓangaren ƙungiyoyin da ke ayyukan agaji na ƙasa da ƙasa ba sa taɓuka wani abin a zo a gani wajen aiwatar da matakan yaƙar maza masu irin wannan mummunar ɗabi'a. Wani alƙali ya hana wani kamfanin jihar Texas fitar da bayanai kan yadda za a haɗa bindiga a gida. Mai shari'a Robert Lasnik ya ba da umarni ne daga birnin Seattle sau'i kaɗan kafin ɗan rajin mallakar bindiga Cody Wilson ya fara wallafa tsarin da za a bi a kan yanar gizo idan mutum yana so ya haɗa bindigar a gida. Attorney General daga jihohi tara na Amurka haɗe da na gundumar Columbia wato birnin Washington DC sun shigar da ƙarar gwamnatin Trump a birnin Seattle, inda suka nemi da a hana fitar da bayanan yadda za a haɗa bindigar a gida. Mutum 85 sun samu raunuka bayan da wani jirgin saman fasinjan mallakar kamfanin Aero Mexico ya faɗi a jihar Durango da ke arewacin ƙasar, amma dai babu wanda ya mutu kamar yadda gwamna Jose Rosas Aspero Torres ya wallafa a shafinsa na Twitter. Jirgin mai lamba 2431 ya faɗi ne mintuna kaɗan bayan da ya tashi daga filin jirage na Durango a jiya Talata a lokacin yana kan hanyarsa ta zuwa birnin Mexico. Gwamna Torres ya faɗa wa manema labarai cewa matukin jirgin ya yi ƙoƙarin ya katse tafiyar bayan da ya fahimci cewa yanayi ba shi da kyau amma kuma ya makara. Rahotanni kan yanayi sun nuna yadda hadari ya bazu a yankin a lokacin da hadarin ya auku. Fasinjoji 87 da ma'aikata 4 ne a cikin jirgin mai kira Embraer 190.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu fara da rahoton da ke cewa sojojin saman Najeriya sun fara wani aikin kakkaɓen ta'addan da ke damun jama'ar jihar Zamfara. Ga Hassan Maina kai ne da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Wannan gagarumin farmaki dai da sojojin saman Najeriya za su fara kaddamarwa da manyan jiragen yaƙi a martake da Operation Dromikia. Jim kaɗan bayan kaddamar da shirin, na tambayi babban kwamandan rundunar sojin kundun bala na sojojin saman Najeriya, Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon, wanda shi da kansa ke jagorantar wannan farmaki, ko wani ƙarin bayani zai mana.
An air operation meant to flush out the criminals in Zamfara state.
Wannan wani farmaki ne ta sama na fatattakar 'yan bindiga daɗi daga jihar Zamfara da kuma yankunanta, tunda nan guso ba mu da inda manyan jiragenmu na yaƙi za su ke sauka ko tashi daga nan. Yanzu muna amfani da filin jirgin saman Katsina, a don haka ne makaga mun jirge jiragenmu masu yawa a can. Kuma duk da waɗannan jiragen yaƙi masu yawan gaske da ka gani a birnin na Katsina, akwai ƙalubale masu yawan gaske da su ma nan gaba kaɗan za su biyo baya. Kana ƙarin dakaru na musamman suna bisa hanya da sauran kayan aiki. Jiragen yaki dai irin su Alpha Jet, Augusta 109, EC-135, Diamond 422 da MI-35 tuni suna nan cikin shirin kai farmaki yayin da ake jiran kalon wasu da dama. To ko waɗannan kayan fada ba su yi yawa ba? Tambayar kenan da na sake yi wa Air Vice Marshal Akpasa Samson Okon.
It's going to be an intensive operation.
Ka san wannan wani irin rubdugu ne na aita ta kare muke son kaddamarwa. A don haka muka kawo waɗannan kayayyakin fada da ka gani a halin yanzu. Air Commander Ahmed Tijani Baba Gamawa wani tsohon komanda ne a rundunar sojin saman Najeriya.
Kowa ya san irin abubuwan da ke faruwa a Zamfara. Abubuwa sun ki gaba, sun ki baya. Sun kakare har gobe yake ana kashe rayukan mutane. Wannan abu da aka dauka wannan mataki ya kamata a dauki wannan mataki ma tuntuni ya kamata a yi wannan abu.
A ɗaya bangaren kuma masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na da wannan tunani.
Bayanai sun fito cewa INP maharan ne wanda suke zaune saboda zafin hare-hare da ake kaiwa suka guje daga nan suka koma birnin Gwari. To kaga duk yunkurin da za a yi wanda ba wai an mamaye dazuzzukan nan bane an tabbatar da cewa an hana wannan dama da suke da shi na ketarawa daga wannan daji zuwa wancan daji da kuma tsakanin kasashe da ke nan yankin tunda ba abin da ya raba misali Nigeria, Katsina, Zamfara da Niger. Ba na tunanin cewa abin zai yi wani dogon tasiri.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Zamfara, Nigeria.
Kama sa'adawa sai gwari zo sun shawa cikin dawa filin daga mamman sani karkashe fagen daga.
A can Abuja ko shugaban wannan gidan rediyo ne Amanda Bennett wadda ta kammala ziyara aiki a Najeriya ta gana da al'ummar Chibok da ke zaune a Abuja. Ga Nasir Adamu Elikaya da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
There is no day that the VOA do not talk something that relate to the plight of humanity.
Yabon da waza ya san bizo da sauran shugabannin kungiyar al'ummar Chibok mazauna Abuja suka yi wa sashen Hausa na muryar Amurka don yada labarun ceto al'umma daga damuwa musamman ma kan ceto matan Chibok 112 da suka rage a hannun yan Boko Haram. Wannan ma ya faru ne a ganawar da shugabar muryar Amurka Amanda Bennett ta yi da al'ummar Chibok din ciki har da iyayen wasu daga matan da aka sace. Korafin yan kungiyar ya hada da zargin gwamnatin Najeriya ta daina batun matan Chibok da kuma ba ta sanya su a cikin duk wata tattaunawa don ceto matan. Takiyar majalisar dattawa Binta Masu Garba da ta halarci ganawar ta ce ba lallai haka maganar take ba musamman ma bangaren zargin gwamnati da yin biris da batun Chibok.
Gwamnati tana yin abin da za ta yi, akwai wanda aka kama, akwai wanda ake rehabilitate, akwai wanda ake neman information a hannun su, amma gwamnati ba ta zo ta shiga abin da take ba ga yanar saboda maganar security ba kullun zaka zo na kana yin shala da shi ba. Tunda har gwamnati za ta fitar da 107 wajibi ne, tunda har shi shugaban kasa ya yi magana ya ce in Allah ya yarda zai samu ƴan matan nan. So abin da za mu yi mishi sai dai mu yi addu'a kuma Allah ya taba zuciyar wanda suka rike ƴan matan nan.
Asabe Benita Bashir ita ce 'yar majalisa mai wakiltar rankin da ya hada da Chibok a majalisar wakilan tarayya. Ta ce za su ci gaba da yin du'a mai yiwuwa wajen gano dukkan matan.
Saboda muna kira ga iyaye su yi hakuri domin ba a kiyale maganan ƴan matan Chibok da wanda ba su dawo ba, har yanzu ana aiki akai.
Shugaban kungiyar al'ummar Chibok na Abuja Inkeki Muta ya ce ba za su daina fitowa don neman matan ba har sai dukkan su sun dawo gida.
Muna gayyaci su pastoci da limamai suna zuwa su tayamu a cikin addu'a, amma shanin gwamnatin namu na Afrika musamman in ba a zona a gaya musu cewa har yanzu muna nan muna jira ba, ba za su iya su tuna akai ba. Saboda haka dalilin muna zama din mu tunar shewa gwamnati cewa ba mu yafe ba, kuma dole sai an kawo mana su, in ba haka ba za mu tara mu koma gida ba, domin wani lokaci in mun koma wannan zaman da muna zuwa mu zama din nan ma yana dan kawo mana saukin rayuwa saboda tunanin ƴan matan nan.
Shugaban muryar Amurka Amanda Bennett ta ba da tabbacin ci gaba da yada labarun neman matan don tabbatar da adalci.
I just wanted to make this recording to show the people here who are so concerned about the.
Hakan ta dauki wani faifan bidiyo inda ta aika sako kai tsaye ga al'ummar kasashen duniya su hada kai wajen yaki da ƴan ta'adda. Nasiru Adamu Elikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To idan kuma muka tsallaka jamhuriyar Niger, hukumar CSC mai kula da ayyukan yan jarida na kasar ne ta mayar da martani akan zargin da wasu kafofin yada labarai suka yi mata cewa ta kyale an kulle musu kafofin yada labaransu a bisa dalilin rashin biyan haraji. Ga Sulaiman Mamuna Barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Binciken da ma'aikatar haraji ta gudanar a kafafe masu zaman kansu ne ya gano cewa galibi daga cikinsu ba sa mutunta tsarin haraji a tsawon shekaru da dama. Lamarin da ya sa aka ci waɗannan kafafe goma miliyoyin sefa a matsayin tarar da ya kamata su biya kafin shuɗewar wani wa'adin ma'aikatar haraji. To sai dai kungiyoyin yan jarida irin su Sinatik a ta bakin mataimakin magatakardanta Mudi Musa ba su ji dadin faruwar wannan al'amari ba.
Kowa ya sani kula da tahiyar da kafofin watsa labaru, wato abin da ya gama da wani riheya ko dakatar da aiki ko abin da yake kama da haka nan da CSC ne. Ita ce doka tabba cikin takardu ko ina aka bi ita ce doka tabba. A ce wata kungiya can ko na haraji ko na wane ne yana iya zuwa ya rihe wani administration ko ya rihe wani wuri can mai ba ya zo ya ce a'a ya dakatar kamar ya rihe kwata-kwata wanda ita wannan kafar watsa labari bata da dama na ko ta watsa labaru.
Lura da yadda kungiyoyin kare haƙƙin yan jarida suka yi mata ca akan wannan batu ya sa hukumar ta ce labarai ta CSC fitar da wata sanarwar da aka rarraba wa manema labarai domin ta kare kanta daga zargin kwance da kaya. Hukumar ta CSC a wannan sanarwa da shugabanta Kabiru Sani ya sanya wa hannu ta ce akwai alamun jahilci a tare da irin wannan zargi domin aikin zuba ido akan kafafen yaɗa labarai daban na karbar diyar kasa daban. Saboda haka ta ce ba za ta yi katsalandan akan aikin da ya lataya a wuyan ma'aikatar haraji ba. Da yake bayyana matsayinsa akan wannan takaddama, editan jaridar Lieutenant Zubairu Sule na da ra'ayi makamancin wannan.
Saboda aikin hukuma ta CSC daban, aikin hukuma mai tattalin arziki na haraji daban.
Sai dai ya kara da cewa idan an bi ta barawo yana da kyau a bi ta mabisau.
Da yawa jaridu da kamfanonin watsa labaru suna bin gwamnati kuɗi da yawa a Tresor a betamanin ƙasa ba a biya ba har yanzu. Kenan yan jarida suna iya tambaya to yanzu tunda ku kuna bin gwamnati bashi kuma gwamnati nan wannan lokaci tana bin ku bashi yanzu adiba a gani ya ne sai a cokan abun.
Daga tsakiyar watan Yuli kawo yau gidajen talabijin masu saman kansu biyar da jaridu uku ne ma'aikatar haraji DJE ta rufe saboda abin da ta kira rashin cika alƙawalin da ke tsakaninta da su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Solomon Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 17. Ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin za mu ji fashin baki kan ko shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya saka hannu kan doka lamba ta 6. Jama'a tsaron mu, assalamu alaikum, da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, rahotanni daga Najeriya sun ce shugaban majalisar dattijan ƙasar Bukola Saraki da gwamnan jihar Kwara Abdul Fatah Ahmed da jakadan Najeriya a Afirka ta Kudu Ahmed Ibeto da kuma kakakin jam'iyyar APC a jiya Talata sun bar jam'iyyar. Wasu daga cikin su tuni suka ba da sanarwa cewa sun shiga jam'iyyar PDP. Da yake muna batun yan majalisa ne, wakilan majalisar wakilan Najeriya suka yi muhawara kan doka lamba ta 6 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu a yan makonni baya. Doka za ta bai hukumar EFCC mai yaƙi da cin hanci da rashawa ikon ɗaurin talala kan ƙadarori da ake zargin an same su ne ta hanyoyi da suka saba ƙa'ida har sai bayan ko an kammala bincike ko watakila shari'a. Kan wannan ne majalisar wakilai ranar 11 ga watan Yuli da ya ƙare jiya Talata ta tafka muhawara kan dokar. Yan PDP musamman suka ce ba za ta sabu ba shugaban ƙasa ba shi da ikon saka hannu kan wannan doka. Lamari da ya fusata takwarorin su na jam'iyyar APC mai mulki suka fice daga zauren majalisar. Kan haka na tambayi lauya mai zaman kansa Hassan Liman, shin shugaban ƙasa yana da hurumin yin doka ne?
Wannan ansan tambayarka za a same ta a ƙarƙashin kashi na 4 da na 5 na tsarin mulkin Najeriya. A kashi na 4 na tsarin mulkin Najeriya an zara majalisa ta dokoki ta tarayya ko ta jiha ita take da iko yin dokoki a ƙasa. Kuma bangare na 5 shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna shi yake da iko ko gwamna yake da iko na yin ko zartar da duk dokoki da majalisar tarayya ko majalisar jiha da yi da saboda haƙƙi ko iko na yin doka ikon na dukkan majalisa ne na tarayya ko kuma majalisa da dokoki na jiha. Amma shi shugaban kasa a karkashin tsarin mulkin Najeriya baya da ikon yin doka. Wato abin da ake ce doka, doka yadda aka ambace su a cikin tsarin mulkin Najeriya. Wanda suke da iko kenan, amma shugaban kasa kuma baya da iko yin doka. Wanda za a ce maka legislation, wanda shi zai sami wanda fa kai. Hamisa yabo.
To, Haji Hassan, a nan Amurka akwai abin da ake cewa executive order. Ma'ana shugaban kasa yana da yana da yanci ya ba da umurni ko ya sanya hannu kan kuduri ya ce ayi aiwatar da abu kaza. Misali a nan shugaba Trump ya ba da umurnin cewa mutane bakin haure masu shigowa Amurka ba bisa ka'ida ba, mata da yara a raba, a kwace yaran daga hannun iyayensu. Wannan doka ce. Shin a tsarin mulkin Najeriya ko irin wannan ko babu?
Haji Sabo, a tsarin mulkin Najeriya akwai irin wannan. Amma irin wannan dokan ko oda da shugaban kasa yake yi ko yake sa hannu a kai, yana yi ne ƙarƙashin iko ko hurumi ko awa da yake da shi a kashi na biyar, ƙaramin kashi na ɗaya na tsarin Najeriya.
To, amma Haji Hassan, ita wannan doka da na ce a nan ko da Turanci ake cewa executive order, wannan doka ba ta fito ne daga majalisar dokokin Amurka ba. Shi shugaban kasa karkashin tsarin mulki yana da yanci ya karkashin iko da yake da shi na shugaban kasa aku yana iya gabatar da abu mai kama da doka, ko kuma dai a takaice mu ce doka ce a ce ayi kaza kuma za a aiwatar. Shi shugaban Najeriya bai da wannan
abu sabo, wato duk inda aka ce executive order ko a Najeriya ko Amurka, in aka koma tarihi ko aka bincika da kyau, za a ga cewa ya ba da wannan order ne bisa ga kan wata doka da take take kasa. Misali, maganar bakin haure da kake magana akai, doka ne, akwai doka da ba tun farko na tsarin abin da ake kira tsarin immigration, doka ta shiga da fita a cikin Amurka don iya tabbatar da cewa an bi dokan yadda ya dace, ko kuma yadda za a yi ta ba za a sabawa haƙƙin ɗan adam, ko kuma za a yi ta yadda ƙasa za ta samu zaman lafiya yadda ya dace. Shugaban ƙasa zai iya ba da oda wanda ake ce executive order a fahimtarsa yadda dokan yake.
Ba da jima'an nan ba, makonni biyu da suka wuce zan ce ko fiye da haka kaɗan, zuwa mu ce mako uku, shugaban Najeriya ya sanya hannu kan wata doka game da yaƙi da cin hanci da rashawa, wadda a ciki bisa fahimta ta aka bai wa hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa iko na ƙwace ƙadarori na mutane da ake tuhuma da cin hanci da rashawa. Shin yadda kai bayani, shugaban ƙasar Najeriya yana da ƴanci ya yi wannan doka, ko ya sanya hannu kan wannan doka duk da cewa ba daga majalisa ta fito ba?
Haji Sabo, amsa na har yanzu kamar da na faɗa ɗazu kuma zan sake maimaita shi ne, shugaban ƙasar Najeriya yana da iko ya sa hannu a kan irin wannan dokar. Amma ya yi wannan dokar ne don ƙarfafa wa dokan da ita kanta majalisar tarayya ta riga ta yi, wato dokar EFCC Establishment Act, wato dokar da ta kafa hukumar da kuma doka da ta kafa ICPC ko kuma Independent Corrupt Practices, wadda take binciken wanda suka yi ma'aikatan gwamnati da suka yi a saboda fa'idar dukiyar mutane ko suka aikata abin da ya dace ba ƙarƙashin doka. To, haka yin haka ya yi nagisa ga doka ta tsarin mulki da kuma dokar EFCC, bayan sabon doka ne, wata oda ne, ko wata iko ne da ɗauko da bayar da shi ba. Haji Sabo,
haka. To, Haji Hassan Liman, idan haka maganar take, me yasa wakilan majalisun dokokin Najeriya suka tashi ta cewa ba su amince da wannan doka ba?
Haji Sabo, akan gaskiya ni na ji mamaki da irin wannan kace-kuce da su majalisar tarayya na Najeriya suke magana a kai. Wannan irin dokan da shugaban ƙasa ya sa hannu a kai ba farkon da aka fara yin su a Najeriya ba ne. A lokacin da shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo yake mulkin Najeriya, ya sanya hannu a kan irin wannan dokar da ake kiranta doka mai lamba ta tara a shekara 2002, wanda za ta tabbatar da cewa yadda za a raba dukiyar Najeriya za ta fara aiki daga 1999. An kalubalanci wannan irin odan da shi shugaba Obasanjo ya ba a kotun. Kotun koli ta Najeriya a shirin da aka a tsakanin jihar Abia da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya, kotun koli ta tabbatar da cewa shugaban kasar Najeriya yana da irin wannan iko. Kuma a shekaran da ta wuce, shi mataimakin shugaban kasa na yanzu, a lokacin da yake rukun shugaban kasa, kujerar shugaban kasa, ya sanya hannu a executive order number 5, number 1, number 2 da number 3. Har guda huɗu aka ne ya sanya hannu a kai. Amma majalisar tarayyar Najeriya, har da tarayyar kuma da ba masu saurara, majalisar tarayyar Najeriya su wanda suke majalisar tarayyar Najeriya ba su yi magana, ba su ce komai akan wannan al'amarin ba, ba su je kotun ba. Saboda haka nan a kan gaskiya ni abin mamaki ne da tsakanin suke irin wannan magana.
A fahimtar ka, me zai sa ƴan majalisa su yi wannan, su ɗauki wannan mataki?
Executive order number 6 da ake magana a kai yayi ne don ya ƙarfafa wa hukumar EFCC da ICPC ƙarfi a aikin da suke yi. Ba saɓan doka ba ne, ba wai ya ɗauke iko ne na su majalisa da yin dokar da su suke da shi ba. Kuma ba su fahimci wasu abubuwa ba ne a kan gaskiya, to kamar yadda aka kalubalanci shugaba Obasanjo a lokacin da yake mulki, su ma sai su je kotu su kalubalanci abin da shi shugaba Muhammadu Buhari yake.
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara, da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Don mun yi amanna da cewa bisa aƙidar rashin fifita wani kan wani ne kawai za mu iya wanzar da zaman lafiya a nahiyarmu.
Masu haro da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokradiyya yau da wannan mako, sai kuma makon gaba da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin lauya Hassan Liman da Chubahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin, a nan ni Sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.
Kuma da Allah yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan ta kaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai gana da takwarorin aikinsa na ƙungiyar ƙasashen da ke yankin kudu maso gabashin Asiya a Singapore da ake kira ASEAN. Lamarin da ke nuni ga irin yunkurin da Amurka ke yi na ganin an samu kwanciyar hankali a tsakanin yankin tekun India a gefe guda da kuma na Pacific a ɗaya ɓangaren. Sai dai akwai alamun da ke nuna cewa batun ƙasar Koreya ta Arewa shi zai mamaye batutuwan da za a tattauna a wannan taro. A dai bangaren kuma, shugaban rundunar sojin ƙasar Iran mafi ƙarfi ya yi watsi da ta yin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na tattaunawa kai tsaye da shugabannin Iran, yana mai cewa Tehran ba za ta taɓa amincewa ta gana da abin da ya kira babban shaidani ba. Babban kwamandan rundunar tsaro na juyin juya hali ko kuma IRGC a takaice Muhammad Ali Jafar ya bayyana hakan a wata budaddiyar wasiƙa da aka wallafa a shafin kamfanin dalancin labaran Fars na gwamnatin Iran. Jami'an sojin Koreya ta Arewa da makwabciyarta ta kudu sun gana a jiya Talata a ƙauyen Panmunjom, wato Panmunjom, a wani sabon yunkuri na ƙara danƙon zumunci yayin da ƙasashen biyu ke ƙarfafa dangantakarsu a wani mataki na tsallaka kan iyakokinsu. Koreyoyin biyu dai sun amince su tattauna kan batun rage yawan dakaru da makamai a yankin nan da babu soji ko makamai. Tattaunawar ta kasance ne yayin da wani babban jami'in Amurka ya ce hotunan tauraron ɗan adam sun gano wasu sabbin ayyuka da ake yi a tashar Sanumdong da ta samar da makamai masu linzami na farko da ƙasar ta mallaka. Wani rahoto da kakkausar labazi da kwamitin majalisar dokokin Birtaniya ya fitar a jiya Talata ya nuna cewa har yanzu mutanen da ke cin zarafin mata ta hanyar lalata da su na ci gaba da samun ayyukan yi a ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa, inda sukan yi amfani da wannan damar su riƙa lalata da yara ƙanana da 'yan mata da kuma mata.
To madalla, da daga zutun labaran mu kawo ƙarshen shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin, sai Chubahiro Jodone da ya ba da umarni da injiniyan mu Jimmy, ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi, mun dawo muku da wani sabon shirin.